أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur dake wannan anguwa ta Wuse a Abuja dan tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai da kuma aiki da abin da Qur'ani yake koya mana muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da gafara da jinkai da yafiya da tausasawa zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da ƴan uwanmu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu rayuwa ta daidai ya bana baiwa da irin rayuwar da ya alƙawari wa bayinsa na ƙwarai a Qur'ani hayatun tayyiba muna roƙon Allah ta'ala ya sa idan za mu bar duniya a cikin hali na imani rayuwa a Najeriya akwai jarrabawa kala-kala ɗan uwanmu waɗanda suke da kunci ko na abin da mutum zai ci a bakinsa ko abin da zai sha ko kuɗin magani ko abin da ya kama da haka ko kuɗin makaranta dukkan wani wanda ke rayuwa a wannan ƙasa rayuwa ta kuntata gare shi muna roƙon Allah ya sauwaka masa muna ƙara addu'a ga wanda ba su da lafiya Allah ta'ala ya ba su lafiya wuraren da ake fama da insecurity rashi na tsaro muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da aminci da tsaro a Najeriya waɗanda aka yi garkuwa da su Allah ta'ala ya kubutar da su garkuwa na zalunci Allah ta'ala ya kubutar da su waɗanda suke garkuwa da mutane da sauran masu aikata laifuka da laifi kamar bandit da terrorist ɗin ta'adda Allah ta'ala ya shirye su idan ba za su shiri ba muna roƙon Allah ta'ala ya sa dukkan bala'i da suka ɗebo ya kare a bakinsu ya kuma kare a kansu mu kuma Allah ta'ala ya kare mu ya zaunar da mu lafiya ƙasashe da dama da suke fama da rashin tsaro muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da aminci jarrabawa da ake fama a Gaza Allah ta'ala ya tabbatar da zaman lafiya masu rauni da ake zalunta Allah ta'ala ya kubutar da su a ko'ina ake zaluntan wasu mutane muna roƙon Allah ta'ala ya kubutar da su yau da ikon Allah za mu tashi a darasi na 23 ko to kuma yau insha Allah shine jajiberin karatu insha Allah zuwa gobe 24 za mu iya haƙura haka
Wannan tabi'a ta banci ta zuwa ƙarshen Ramadan ba. Yan waɗannan kwanaki din muna da ɗan bukata mutum ya samu ɗan keɓantuwa, ya yi wasu al’amura da yake ga za su kyautata alaƙa tsakaninsa da Allah tare da wannan aikin ma ya shiga ciki duka. So kowanne da nasa. So ba ni sha'awar a ce daren 27 ya zo kusa ma ana cikin darasi. So waɗannan darussa guda 24 da aka yi na maza da guda 4 na mata 28. Ai idan aka saurare su insha Allahu ta'ala sun ishe mu daga nan zuwa shekara mai zuwa idan muna da nisan kwana ba karatun ba aikin. So Allah ta'ala ya mana baiwa da yin aiki na kwarai. Allah ta'ala ya mana baiwa da yin aiki na kwarai. Allah ta'ala ya mana baiwa da yin ayyuka na kwarai. Allah ta'ala ya samu a cikin bayin da aka karbi ayyukansu a waɗannan kwanaki masu albarka. Allah ta'ala ya karbi ayyukanmu. Allah ta'ala ya karbi ibadunmu. Bismillah akwai tambaya bismillah.
Malami tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum. Allah ya kare mana malam da kariyarsa.
Amin ya hayyu ya qayyum.
Sai Allah ya jiƙa hajiya, Allah ya jaddada rahama a gare ta.
To ai sai a haɗa da baba na mata. Allah iyayen duka biyu a musu addu'a, mahaifiya da mahaifi duka Allah ya musu rahama, kuma duk wanda iyayensu suka rasu Allah ya musu rahama, wanda suke raye kuma Allah ta'ala ya raba ku lafiya a cikin aminci. Na gode da addu'a din da yanda ya ji ba a yin ba, amma biyun kuma ya fi daya. To na gode.
Yace malam ina da tambaya.
Na'am.
Yace ina aikin gwamnati amma in na tuno yadda na samu aikin yana damuna. Yace saboda lokacin da nake neman aiki na yi iya ƙoƙari na ban samu ba, sai na haɗu da wani mutum ya ce ni ina son aikin ko ba na so. Na ce mai ina so, sai ya ce amma za ka ba da kuɗi. Ni kuma ga shi ba ni da kuɗi. Sai na faɗa wa mahaifiyarmu, ita kuma ta sayar da kayan gadonta ta biya kuɗi. Ga shi yanzu na samu aiki, ita kuma Allah ya yi masa rasuwa. Na rasa yadda zan yi magana, a don haka nake tambayar malam ya ba ni mafita daga ayyuka Usman Salih Yobe a Gashuwa.
Allah ya gafarta mata, Allah ya jiganta. A cikin fatawa islamiyya a volume na 4 namba na 302 akwai fatawa ta Sheikh Muhammad Saleh Al-Usaymin Al-Muhaybi At-Tamimi rahmatullahi alayhi akan wannan matsala da ya tambaya, da ta shafi mutum ya bada cin hanci don a bashi aiki ko don a masa wata alfarma ta rayuwa. Ibn Usaymin rahimahullahu ta'ala ya raba halayen gidaje biyu. Gida na farko ya ce in mutum ya yi haramun ne, a na biyu kuma idan mutum ya yi ababin darura aka tilasta shi a nan ya halatta bai da laifi a wurin Allah. A inda yake zama haramun ya ce shi ne inda kudin bai cancanta ba, zai sa a ɗauki aiki a bashi ba wai don ya yi kwalifayin ba, a'a kawai saboda iya da wata gata ko iya da arziki sai ya ba da kuɗi, ko mutum ya ba da kuɗi don a masa wata ni'ima ta duniya wanda dalilin ainihin alfarmar da aka bashi kamar yadda ake faɗa a Najeriya ce tare da ba alfarma ba ne. In aka bashi masu haƙƙin za su rasa a nan yake haramun ne. Idan interview aka yi na aiki misali sai aka ce kayi na uku kuma akwai wanda ya na ɗaya na biyu, sai ka ba da kuɗi aka ba wa na uku aka hana na farko, to a nan haramun ne. Idan na biyu kai aka hana na farko aka baka haramun ne ya ce. Saboda me? Saboda akwai wanda ya ka cancanta kuma dalilin ɗaukan ka shi ya rasa, sai ya ce a nan haramun ne. Sai ya ce amma aikin da aka faɗi requirements ɗinsa, ga karuɗa na farko a ce wanda ke da shekara 35 matsalar, na biyu degree wanda yake da maybe second class upper ko second class lower, na uku sai aka faɗi course ɗin, sai aka ce ko wanda yake da degree a electrical engineering ko computer science misali ko kaza da kaza sai zama ka cika waɗannan sharadin dukkan sai ka je a baka wannan aikin an san ka cika sharadi sai aka hana ka dan baka da gata baka san wani babban mutum ba dalilin an hana ka kai ka san ka cika sharadin sai ka dauki wani abu ka bayar da aka tilasta ka bayar anan sai yace kai da ka bayar baka da zunubi shi wanda ya karbi kudin ya ci haramu akwai hujjoji da dama daga cikin hadisi na Ibn Majah wanda Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah yace hadisi ne mai kyau Ibn Majah kawo shi a hadisi na 2045 cewa inna Allah tajawaza li ummati wa fi riwayatin wa ba'a li ummati al-khata'a wal nisyan wa mastakrifu alayhi kaga wannan tilasta ka akai ba son ka bane dan duk wanda ya cika sharadin abu ai baya bukatar sai ya bada kudi a bashi a babin adalci ai sai a bashi tunda ya cika sharadi kuma ka sassa ne ba wata kasa yake ba to a wannan hali malam yace baka da laifi akai in ka cika sharadi don haka anan kawai ka ce ka bada kudi aka baka ba za mu iya sanin cewa requirements da aka bayar na daukar aikin ka cika ko baka cika ba idan ka tabbatar ka cika requirements duka insha Allah ta'ala baka da laifi amma wanda ya ci wannan kudin ma'aikatan gwamnati ya ci haramu abinda ya rake cewa kulukutu bakar mutuwa ko to ya ci haramu shi wanda ya ci wannan kuma wannan iya cikin abin da ke kashe kasashe a Afirka musamman irin kasar mu Najeriya yaro yayi karatu dan talaka ne wani ma maraya ne wani bashi yayi karatu ya cika sharadi wai sai a ce wai ofa na aikin gwamnati albashin da watakila ma la yusmin wala yughni min jubi albashin da bai wuce 50,000 ko 60 ko 70 ba ko 100 wai ka ce mutum wai a kasarsa wai sai ya dauki kudi ya bani na za mu ci gaba da wannan rayuwa employment ordinary employment wai da kudi za a yi daukan aiki haba ina za a je da wannan rayuwa kuma ba fa wai sai a Abuja ba har fa a lokacin gamma ana yi a shag level ana yi wai sai an bada kudi a dauki mutum aiki wai irin lalacewa ne wannan mun yi aiki a Najeriya mun fito su kasashe mun yi aiki ba inda ka taba zo aka ce ka bada kobo daya ina dan kauyen Fantani dan kauyen jihar Gombe na tafi Madina na karantar kuma a jami'a ta musulunci kuma babu wanda ya taba tambaya na kobo daya ran da na isa wurin ga mota a airport tana jira na ta dauke ni aka kai ni masauki na isa ba wanda ya ce mun ko kaza aka bani abinci kyauta na zauna kwanaki aka bani inda zan zauna na koma ban biya kudin abinci ba ban biya kudin mota ba ban biya kudin daukan aiki ba haba jama'a mu je wata kasa ayi mu zo kasar mu ƴaƴan mu da kannan mu wai sai sun ba mu kudi a dauke su aiki ai mun ci amana kuma wai da wannan sifa wai mu ce wai muna so kasar mu ta gyaru wallahi muna yaudaran kanmu ne babu wata kasa mai ma'ana da kike irin wannan yara sun yi karatu in ba da aiki mu ba su haƙuri mu koya musu wani abin da zai rike su a rayuwa hanyoyin rayuwa suna da yawa amma ƴaƴanmu da ƙannanmu wai sai an karbi kudinsu a ba su aiki kuma ran da ka karbi kudin ka gamu da shi gobe ka ce masa ne ran da kai ritaya shi Allah ya ɗaukaka shi ka kalli idansa kuma ka ce masa menene haba walakantar da kai nawa ne kudin ga baki ɗaya cin haramun ya taɓa sa mutum ya arziki haba waɗannan al'amura ba su da daɗi wallahi musamman ga wanda yake zuwa wasu ƙasashe ka gani akwai takaici a ƙasar mu wai sai mun yi waɗannan al'amura kuma abun takaici mu muke cutar da kanmu ba wani ne zai ke ba mu muke cutar da kanmu wannan abu in ta cika sharadi a wurin Allah ta kubuta wanda ya karɓa haramun ne in shi ya ji tambayar ya dawo maka da kuɗin ka ya baka wannan shine ka'ida mahaifiya da tarasu Allah ya gafarta mata ban gane tambayar ta ka cewa ko akan rasuwar mahaifiyar ne ya dame ta ko kuɗin da ka bayar ba in akan kuɗi ne ga fatawar in akan mahaifiya ce kauna ta mahaifiya a fili ne a ce ta sai da kayan ɗakin ta ta baka kuma ta rasu in ba kuwa ba mutum ne za su yi wannan a duniya kai yana da wahala kai ta addu'a ka roki Allah ta'ala ya buɗa maka ka mata ayyuka na sadakatin jariya musamman waɗanda suka zo a cikin hadisi na Ibn Majah rahmatullahi alayhi shi ma hadisi na Ibn Majah ne kamar na farko abubuwa da mazal yake cewa inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mawtihi ilman allama wa nashara aw waladan salihan taraka aw musafan warasa aw masjidan bana aw baitan libni sabil bana aw naharan ajra aw sadaqa tasaddaqa bihi fi hayatihi qabla mawtihi wannan hadisi ya cikin littafin Ibn Majah rahimahullah hadisi na 242 Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah yace hadisi ne sahihi. Manzo Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya bayyana mana nau'uka na sadaka mai gudana guda bakwai. Na farko yace ilman allama wa nashara, a wannan babi ilimi a sai takardu na addini a riga ba da sadaka a matsayin sadakatun jariya gare ta, ko gina wani abin da ya shafi makaranta ko biyan kudin makarantan yara, duka ya shiga cikin ilman allama wa nashara. Mu riƙa yi wa iyayenmu magabata irin wannan, sayan takardun addini mu bayar, biya wa yara kudin makaranta don Allah ya kai ladan zuwa gare su, gina makaranta ko ajujuwa a makaranta. Na biyu, waladan salihan taraka, ɗana kwarai da aka bari, wannan kuma shine mu yi ta musu addu'a, Allah ya musu rahama kamar yadda suka rene mu muna ƙanana. Na uku, awu safar warrafa, ko kuma legacy na Qur'ani, iya cikin muhimman sadakatun jariya. Fansan Qur'ani ana ba da su a makarantun Qur'ani da masallatai inda za a karanta su. Aw baitul libin sabil bana, ko gida da aka gina ga wanda suke kaman a ce a mai da shi endowment, wato wakafi, a ba wa ko ɗaliban ilimi su zauna ko marayu su zauna ko ajiye shi gidan saukan malamai ko gidan saukan baƙi ko kuma gidan saukan wasu muhimman mutane, ya zama wakafi aka yi. Sai na gaba, aw masjidan bana, ko masallaci da aka gina na nawa kenan. Na biyar, ko aw naharan ajira, ko idan ruwa da aka samar ko rijiya ko famfo ko bohol. Na bakwai, aw sadaka ta sadaka bi hafi hayati, ko kuma kawai kaji ana fi sabilillah sai ka cire dan kudi 1,000, 2,000, 10,000, 100,000, miliyan daya gurgurdan arzikin da Allah ya baka, sai ka ce kai sadaka ne wa iyayenka. To waɗannan su ne abubuwa da zaka yi muhajjiraka akan wannan sacrifice da kai. Allah ya jikanta ya gafarta mata, ya kuma cika iyayenmu mu ma ya gafarta musu. Allah ya sa mu wani lafiya. Na'am, dan haka wanda suke karban kudi su ba da aiki haramun ne kudin da suke ci a musulunci, babu da barbaro akai. Wallahu ta'ala a'lam.
Sai ne tambaya ta gaba ne cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Yace da fatan malam ne ta ruwa lafiya, Allah ya sa haka, amin.
Amin ya hayyu ya
qayyum. Yace Allah ya yi wa rayuwar malam albarka, ya kare shi da kariyarsa.
Amin ya hayyu ya qayyum.
Yace malam tambaya ta ya ce, ni ne nake da shago a ƙauye sama da shekara biyar, amma masallacin da nake sallah limamin ya zo karatun fatiha sai ya rinka gairin magalludi alaihi wala rani, to na yi kokari na gyara masa, sai na fahimci ya tsoka kamar ma addininsa zan canza. Nake tambayan malam yanzu na rufe da zan yi mun ware na rinka sallah na, ko kuma ya zan yi a shawuwa lafiya daga Abdulkadir Ahmad daga Hasibu local
government. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. A cikin fatawoyin nurul al-azhar, cikin ahkamul imama, akwai fatawa da Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen Al-Muhaydi At-Tamimi rahmatullahi alayhi ya amsa a tambaya ta 18 a cikin ahkamul imama akan wannan matsala, cewa liman ne bai iya kyautata karatun sallah ba, shin za a bi sallah haka ko za a kaura a riƙa yin sallah a wani wuri, ko kuma mutum shi kadai ya riƙa yin sallah? Asalin matsala din matsala ce khilafiyya, shine malamai sun kara wa juna ilimi a kai. Daga cikin waɗanda suke ga babu sallah akwai Shafi'iyya da mafiya yawan malaman Hanabila, amma waɗanda suke ga akwai sallah kuma shi ne akwai fatawar Imamu Shafi'i jadida, fil jadid, in an ce fil jadid ita ce new fatwa, don yana da fatawai da yawa da tsofi da sabi, duk masu ilimi in dai don Allah ake karatu, to warware fatawa abu ne mai sauki, in kaga hujjar da ta fi taka ƙarfi sai ka canja sai ka dawo, to kisa fatawa fil jadid, wato a cikin sabuwar fatawar Shafi'i ba tsohuwa ba, da kuma kaɗan daga cikin malaman Hanabila da malaman Malikiyya da kuma fatawa ta Ibnu Hazmin, Abu Muhammad Ibnu Hazmin da kuma Atha Ibnu Abi Rabah, waɗannan dukkanin sun tafi a kan cewa rashin kyautata karatu na liman inda yana da alaƙa da haka Allah ya halicce shi, ko kuma zamani ne ya canja ba zai ke yin yadda ake yi ba amma yana kokari irin nan ba suka ce wannan sallar tare ibnu usaymin rahimahullah cewa kullu man sahhat salatuhu faqad sahhat imamatuhu dukkan mutumin da in ka abince in shi da yayi sallah Allah zai iya karban sallar sa to ya halatta kuma ya limanci duk wanda sallar sa shi kadai za a iya karba to limancin sa ma ya halatta yayi so kula da wannan sai yace idan limanin kuskuren da yake a karatu yana da alaka ko da halitta saboda akwai jama'ar da duk yadda kai da su ba za su iya furta wani abu ba kuma na ɗaya na biyu mu fago da Allah shekaru na baya-bayan nan ne ba a kasashen mu ake iya karanta Qur'ani daidai wannan gairin magarubi da sauransu duk da ba haka ake yi ba ai haka ake yi yanzu aka koyi qira'a mujawwala ai daga baya-bayan nan ne da muka fara samun dalibai suna tafiya kasashen Sudan suna zuwa Jami'atul Azhar Jami'atul Islamiyya da sauransu aka fara koyo karatu ai da gaba ɗaya nan a Najeriya sun kace kana neman wanda ke karanta Qur'ani da hafsu aiki ne na tabbatar dai da aran masan time da kusan warshin kawai ita ake yi yawwa su kula ga wannan wasu al'amuran da zamani ya kawo ilimin ya mai ya fada da ya bunƙasa amma da ba haka bane mai iya yi wa wannan limamin na kuma hadisin Qur'ani mai iya yi wa mai na iya rubuta Qur'ani amma saboda zamanin da yake karatu haka ya koya kuma fa abu shi kice in yana danye ne ake rankasa shi yau idan ka tara ajin yara kanana ɗan shekara 6-7 yanzu za ka ga an kai sabbi an zo zuwa nasu a muce amma an ka tara ajin dattawa ɗan shekara 50-60-70 kace wai za ka kyara musu Fatiha sai a shekara guda bata gyaro ba wani sai dai haka kawai a hakura a ce aje kawai aje Allah ya gani an yi kokari haka ne so kula da wannan ibnu usaymin rahimahullah yake cewa illiman yayi iya kokarin sa ya zama ba zai iya yi ba sai a masa uzuri sai kafa hujja da ayatin Allah yake cewa fattaqullaha mastata'tu wanda ke cikin suratul tagabun bangaren aya ta 16 sai kafa hujja da wannan cewa kaga ai Allah da kansa yake fattaqullaha mastata'tu ne to akwai istifa'a abinda ba za ka iya ba Allah baya tambayan ka akan abinda ba za ka iya ba iya abinda za ka iya shine Allah yake tambayan da yake tambaya na yake tambaya su haka ne da sihata a ci gaba da bin liman sallah haduwa al'umma din maslahar sa yafi komai akan raba ta na biyu ka ci gaba da kyautata mu'amala zuwa ga liman musamman in ya girme ka ko ya haife ka ka zama mai biyayya gaba gare shi na uku ka koyi dabi'a irin ta magabata shine ka rika zuwa gaban su zaka karanta Qur'ani don ya gyara maka tunda kai ka iya in ka samu mutum da ya girme ka ko ya haife ka ai yana cikin kurakuran matasa suka yi karatu matashi ya fara karatu ya koyi bulugul maram sai ya zo masallaci shekara sai ka dako sai samu da tawayin shekara 60-70 sai ce ba ku iya sallah ba ai ba za su yi ce gaba saboda su san da aka yi auren babar gaba ita ma sun haife ta kuma kace ba sai za su gane ka to abun su yi da ladabi in mutum ya girme ka ya haife ka gani yake ilimin ka ba ya haife shi so in za a yi gyaran sai da dabara sai ka zo ka ce aka rabu kallon Allah ina so dai yanzu tunda na fahimci dan wasu al'amura ina so dai mu rika dan muraja'a na Qur'ani kuma mu rika ka saurara mu Fatiha da ka ga tayi dai ko bata yi ba don na ga improvement a karatunka sai ka rika karanta Fatihar yana ji sai ya ga ina kuskuren yake to in aka yi sa'a daga karatunka sai ya gane shi din ne bai iya ba sai ya gyara kaga baka ce ka zo koya masa ba dan ba za ka samu dattijo dan shekara 70 da ya tarar da aka yi auren kakarka ba ko 80 kuma ka zo ka ce bai iya Fatiha ba kuma tun ba a yi babanka ba yake limanci a wurin ai ba za a zauna lafiya ba sai tsoron Allah ya yi tsanani ya fahimce ka so wani lokaci in za mu yi gyaran kar mu nuna siffar da ta basiya ba mu zo gaban su mu ce masa da Allah baba liman ni ne nake so da Allah dan wurin na bulugul maram hadisin nan a dan fassara mun ban gane ba ko in ga su a hakan ya ce wannan hadisi ne in ya duba ya fassara to a nan sake ta tambayoyi a cikin tambaya da fassarar sai gane me yake da kuskure ya gyara haka ake gyara sai ka kaskantar da kanka ka ce ka zo gaban sa koye ilimi ne ba ka buta maka musu ba so wadanda suka girme mu in zamo musu gyara sai da ladabi in ba kai ladabi ba za a gyara ba kuma sai ku tarwatsa al'umma da to mu rika zama masu hakuri da ladabi gare su mafhum sai zaka ka koma masallacin ka ci gaba da bin sa sallah sannan kuma ka ce zaka koyi karatun gyaran Fatiha zuwa alantara a gaban sa insha Allah ta'ala idan kuma liman ya je to muna fatan baba zai karbi gyara ya gyara ko Allah ta'ala ya sa mu lafiya wallahu ta'ala a'lam zamu tashi a darasi na 23 a wata na Ramadana hijira shekara ta 1445 muna suratu ali imran arama idan ka gane kan ayat da zamu tashi to bismillah kawai
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين
وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وكأي من نبي فوددام أحن صاموا لجتكن النبي أتكن جيرن وانا النبا وان الله قاتل معه ربيون ودن لسكي كمن ليوتنانس ناسا ko mabiyansa ko sojojinsa suka yi yaki tare da shi fama wahanu lima asabahu ba su yi rauni ba saboda abin da ya faru gare su wama dha'fu sannan ba su yi rauni na jiki ba wama stakanu sannan kuma ba su kaskantar da kansu na walakanci ba kuma wallahu yuhibbu as-sabirina Allah yana son mutane masu hakuri wannan aya ta biyo ayoyi na baya da muka yi magana na 144 wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul da aya ta 145 wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala wannan ayoyi guda biyu suna na farko da alaka akan cewa fiyayyen halitta zai rasu don a lokacin bai rasu ba na biyu kuma tana magana da cewa babu wata rai da za ta rasu sai ajalinsa ya yi don haka idan fiyayyen halitta ya rasu ku sani cewa ajalinsa ne ya yi a nan kuma sai ake karfafa wa sahabban da hankalinsu ya tashi a yakin Uhudu lokacin da shaitan ya zo ke cewa kutila Muhammad din nan sai Allah ta'ala yake gaya musu fa duk annabawan da aka turo mafiya yawansu suna da mabiya da suka karfafe su suka taimake su kuma suka yi yaki da su kuma ba su yi rauni ba don haka ku ma kada ku yi rauni wannan yake bayyana hatta annabawan Allah a harka na addini suna neman mataimaka duk wanda zai hidima ta addini mutum da ya ba zai iya ba yanzu wannan tafsirin da muke in ni kadai zan ja baki ne tafsirin da na sha wahala na biyu a kaddara a ce masallacin nan babu masu share shi babu masu kula da tsaro a wurin babu masu kula da parking na motoci babu masu kula da wutar lantarki da tada generator ba masu kula da banɗaki da tsaftacewa a ce wanda yake tafsiri shi zai yi limanci shi zai wanke masallaci shi zai share shi zai tada generator shi zai kula da parking din motoci aikin zai yi ba zai yi ba shi yasa idan ana aiki na kuma ana nasara jama'a ne suke ba da guduma kuma a matsayinka na shugaba kar ka kaskantar da guduma wani duk mai ba da guduma ba yanzu zuwa nan wurin motar tuka aka ya kawo ni inda ni zan tuka motar mai iya yiwa ba zan shigo da nutsuwar da na shigo a yanzu ba amma kafin na fito akwai bawan Allah a cikin motar iya zaune iya jira na ina fitowa ita da mota na fito in tafi to kaga shi ma ya ba da gudumawa wajen wannan aikin da nake sai yasa idan mutum yana shugaba na addini ne, shugaba na al'umma ne, na sarauta ne, na siyasa ne, na karatun boko ne, duk wanda ke karkashin mu suke aiki kar mu walakantar da aikin kowa. Ran da aka ce kai zaka bude gidan gidanka ka kulle kana shugaba, a ranar zaka gane cewa lalle ne bude gidan da kulle ya babban mutum ne a wurin ka. Kuma ka tuna fa lokacin da kake kwance a gida kake bacci, mai iya yiwuwa akwai wanda idansa yana bude bai yi baccin ba dan me? Dan kula da lafiyarka da iyalanka. Shi fa bai yi baccin ba. To ta yaya za a ce shi aikin sa karami ne? Shi yasa ka'ida na shugaba da ke nasara baya walakantar da aikin mai aiki. Matukar mai aikin yana aikin daidai, duk kankantar aikin ba abin walakantarwa ba ne. Inda za ka samu matsala shi ne direban bai iya ba yana so ya yi hatsari, ko kuma mai gadin yana yawan yin bacci, ko mai kula da gir bai bude, a nan kana iya fada. Amma in dai yana aikinsa daidai, to aikinsa nan babban aiki ne, kuma ƙatotuwar gudumawa ne wajen yin nasarar aikin naka. Ran da babu su za ka gane cewa aikin naka ba zai yiwu ba sai da su. To shi ne wannan aya take karantar da mu, hatta annabawa da suke samun taimakon Allah, Allah bai turo su, su kadai sai ya karfafe su da mabiya da suke iya yin fita filin daga da su, suke tallafa musu wajen karantar da addini. Shi yasa a ka'ida shugaban da ke nasara baya kundaretin aikin duk wani mai tallafa masa da aikin. Yanzu nan duka kamarori ne suke dauka zuwa aljima, sai ka gani a NTA, sai ka gani a TV kaza, sai ka ji a radio kaza, inda ni zan yi recording din yayi zan yi na iya yi. So kaga kenan su sun tallafa wajen me? Wajen isar da sakon da ake isarwa al'umma. Kafin na zo wannan teburin da ke gabana an ajiye shi, kujerar nan an sa ta, da ku kaddara sanda da zo zan dauko na sa wannan, in dauko wannan na ajiye shi, in tafi neman Qur'ani zai zo mun da sauki? Fice sa a ka'ida in muna shugabanci kowane iri, kar mu walakantar da aikin mai aiki, duk kankantan aikinsa matukar yana yi daidai, mu gode masa, mu yaba masa, mu masa fatan alkhairi. Wa ka'ayyin min nabiyyin, kalmar ka'ayyin asalinta malamai sun kara juna ilimi biyu, shin kalma biyu ce ko daya? Hal hiya kalima murakkaba ko kuma ghairu murakkaba? Ghairu murakkaba ana ce mata basita. Kalma biyu ne ko daya? Wasu sun ce biyu, wasu sun ce daya. Daga cikin malamai irin Ibn Usaymin rahimahu yake cewa wannan kalma daya ce, wa ka'ayyin kalma daya ne, saboda wanda suka je suka ce ka daban, ayyin daban, sai a ce ka'ayyin, amma sai ya ce ka'ayyin kalma ce basita ghairu murakkaba, kalma ce kwaya ɗaya, ba kalmomi biyu ne aka hada a guri ɗaya ba. A wata kira sai a ce wa ka'in, a wata sai a ce wa ka'ayyin, a wata kira a ce min nabiyyin, wata a ce min nabiyyin. Qatala ma'ahu wa fi qiratin qutila ma'ahu. So sau da dama akwai annabi qatala ma'ahu. Ribiyuna, ribiyuna nan asali shine fa mubtada, ma'ahu kuma shine me? Shine asalin khabar muqaddam. Asali qatala ribiyuna ma'ahu ne, qatala ribiyuna ma'ahu, mafhum? Amma sai aka fara taqdimin mubtada ala al-khabar, saboda me? Saboda fasahar magana na Qur'ani. Sau da dama aka Allah yake turo annabi sai zama waɗanda suke ribbiyuna. Ribbiyuna asali daga kalima ne na rabbu, amma sai aka yi wa ra'un din isra, don ana iya cire kalma daga sunan rabbu, kamar ka ce al-alim ar-rabbani, ai daga rabbu ne. In an ce rabbani shine mai tarbiyyantar da mutane, mai ilimi da ke tarbiyya, don ba ba da ilimi ne mai wahala ba, tarbiyyantar da mutane akan ilimi shine wahala da. So sai a ce ribbiyuna, kafirun kuma da yawa, ribbiyuna da yawa sun yaƙi tare da shi, ko sun je filin daga tare da wannan annabi din. A ka'ida an ce kafirun, yanzu misali abu guda ɗari, kana da almajirai ɗari, sai 60 suka bi ka, za a yi kiransa kafir ko ba za a kira ba? Na'am. Idan 40 suka bi ka, za a yi cewa kafir ko ba za a ce ba? 50 fa, a 60 fa, a 60 ba za a ce kafir ba, sai dai a ce akthar. Na'am. Akwai bambanci tsakanin kafirin da akthar. In ka ce kafirin da yawa, amma an kace aksar sai kace shine majority. To akwai bambanci tsakanin da yawa da majority. Idan 50 sun bi ka kafir ne, idan 60 40 a cikin 140 suka bi ka kafir ne, matukar abinda za a je ayi 40 din za su yi to ya zama kafirun. Amma babu dama ka ce kuma aksar ya zama majority, sai 51 sun bi ka a 100 ya zama akalla waɗanda suka bi ka sun bi wanda suke gida. Don an ce kafir bai nuna cewa wai adadin shi ne wanda aka bari a baya, abinda ke nufi kafir an samu isasshen number da zai abinda za a yi. Idan na fita a masallacin nan mai zan yi kawai sai nace a'a zan dan fita ne nan wurin in ɗauko kujera, sai mutum goma suka bi ni a cikinku, ai kula da aikin da zan yi wanda suka bi ni ai kafir ne. Amma kafir a adadin jama'a nan ko ba su da yawa, amma ba zan ce aksar ba har sai ya zama wanda suka bi ni sun fi wanda suka zauna. So da aka ribiyuna kafir bai nuna mabiya annabawa zuwa ga filin daga ko fita zuwa ga karantarwa sun fi wanda suka zauna a baya, ba dai iya nuna sun samu namba da ta isa a je a yi abin da za a yi a dawo. Kuma Allah ya ce fama wahalu lima asabahum fi sabilillah, gabanin nan haram ma ba laifi ka duba a Qur'ani yadda ka saba. In akwai aya ko ɗaya ko guda biyu da za su taimaka mana wajen misalin annabawa da Allah ya turo da yadda mabiyansu suka taimake su ko wani abu mai kama da haka a Qur'ani yana da muhimmanci, wanda za su taimaka mu ƙara fahimtar ayoyin nan.
Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadallahu 'alayhi faminhum ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستولى وفاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار.
يا إسحاق أعلم ما بقى رسل الله رجابه وانا مثالي قد أبيوني إن نونة مقودة دكما سفوت da sahabbai suke ba wa annabawan da aka turo su tare da shi, wannan guda biyu duka suna da alaka da annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na farko Allah ya ce minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadallahu alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila, bai da suratul ahzab aya ta 23. Allah ya ce daga cikin mu'minai akwai mazaje sun gaskata abin da suke wada alƙawari na me na tsayawa su ba wa addinin sa kariya, kamar Mus'ab bin Umair radiyallahu anhu da fiyayyen hadisa ya karanta wannan aya akan gawar tsaron da ya shahada. Sai na biyu wanda jiya ma aran ma karanta ta yau ma bukata ta kama ya maimaita Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhamau bainahum tarahum rukkan sujjadai yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Duka wannan Allah ya yi yabo ne ga sahabban fiyayyen halitta a aya ta ƙarshe a suratul fatih ko aya ta 29. Ga kuma wannan allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyyal ladhi yajrunahum مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ونذكر مسورة الأعراف آية 57. ونذكر مثالين يد صحابي سكبا وفيا يلقى sallallahu alaihi wasallam taimako da tallafi da karfafawa da karfinsu da iliminsu da dukiyarsu da lokacinsu shi da haka addini ya iso inda muke a yanzu yasa shakka Abu Ishaq al-Huwayni hafizahullah yana karanta irin ayoyin nan yana cewa babu wani annabi da Allah ya turo da muka samu labari ya samu goyen baya na mafiyarsa irin yadda fiyayyen halitta annabi Muhammad ya samu goyen baya na sahabbai Abubakar Umar Uthman Ali radiyallahu anhu da dukkan sahabbai ka dube yadda Allah ya faɗa yattabi'una rasula nabiyyan ummiyyan ladhi yajidunahu haba ai sai sahabbai kuma Muhammadur rasulullah wallazina ma'ahu ruhamaa bainahum kuma tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wani annabi daga annabawa ma da yake a yaƙi suka ce ka je kai da Allah ku yaƙi mu muna nan a zaune ba inda zamu je wani ya mutanen zawadi suka ce idan Allah ya isa ya saukar da dining table daga sama mu gani wai saukar da dining table shine zai tabbatar da Allah Allah ne kai ka ji amma sahabban fiyayyen halitta ba su yi irin wannan ba daren Isra'i da Mi'raji da aka yi tafiya da shi tafiya mai tsawo aka je sama da shi an so a sa rudani aka ga Abubakar Siddiq ka gaskata jiya ba muna tare a dare wai daga nan ya fita daga Makka ya tafi Baitul Muqaddis a can yanzu Palestine wai har an haura sama da bakwai da shi yace to me ba mai yace kun tu kusace ko bi ma bauta zalika ai ni ina gaskata shi da akan abin da yake wannan tunda na amince Allah yana turo mala'ika gare shi kuma yace Allah ya ce mai yadda kuma me da dan annabi da fiya a dare bare yanzu da cikin sama ma awana bai kai kaurin ya dawo da kai so sun samu goyen baya fiyayyen halitta ya samu safwar da sahabbai radiyallahu anhu sai Allah ya tafada su da fama wahalu lima asabahum fi sabilillah ba su yi wahal ba kalmar wahal idan ba kuma ta zo iya nuna rauni na zuciya shine ana fassara wahal wahadun da ainihin karkatuwa zuwa ga duniya da kuma tsoron mutuwa hubbud dunya wa karahiyatul maut so fa ma wahanu ba su samu raunin zuciya ba wajen fifita duniya akan lahira na biyu ba su samu raunin su gabatar da rayuwarsu don su taimaki addinin Allah so wannan shine siffa ta waɗanda suke taimaka wa sahabbai su yi nasara na farko fa ma wahanu lima asabahum duk da an iya tsaran su wani a cikinsu ya rasu wani an tsara kafarsa duk da haka rauni bai shiga zuciyar ba shi yasa raunin zuciya yana da illa in zuciya tana da karfi za a ga jikin ɗan siriri amma kuma zuciyar saboda karfinta jikin babba ne Ibnu Mas'ud radiyallahu anhu ya hau kan bishiya ɗan siriri ne amma su ne gwanayen Qur'ani a zamanin sahabbai asalin gangaren din radiyallahu anhu sahabbai sai suka ga kaburin su iska da ta kura sai tufa su dago suka ga kaburin dan siriri sai suna ta dariya sai a ga siriri ga kaburin sa dan kaza fiyayyen halitta yace da rijil bin masud asfal fil mizan yawm al qiyama min jabal uhud fiyayyen halitta yace wannan dan siririn kaburin gobe kiyama akan skeli in ana auna aikin alheri nauyin kaburin ya fi dutsen uhud girma shi yasa ana magana addini ba wai mutum ya zama kankane ne ya cika wuri ba a'a imanin nan shine wannan yan tsoka da ke karkashin kirjin mu na hagu mai suna zuciya ita ce mutum ta fi komai muhimmanci ita ce in tana da tsafta duk munin jikinka babu matsala amma in tana da ƙazanta dukkan jikin nan hayaniya ne da barkaura shi yasa fa ma wahanu zukatansu ba su yi rauni ba lima asabahum fi sabilillah dalilin jarrabawa da ta samu a tabarkin Allah wa ma dhafu dhafu kuma ba su samu raunin jiki ba shi yasa a musulunci ana san an karantar da mu zama mutane masu bayan zuciyar mu na da ƙarfi to cikin mu ma ya zama ƙarfa ba wai sai ka fi kowa ƙarfi ba ya zama kana motsa jini kana physical exercise ba wai kuskazanci ba shine kawai ka tare a masallaci kai awa 17 a zaune waje ne ba a'a dan motsa jinin nan iya da muhimmanci kuma yana taimakon ka iya da taimako ta bangare da yawa ai ga hadisi da yace al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minidh dha'if hadisin muslim ne hadisi na 2664 fiyayyen halitta ke cewa mumini mai karfi ya fi mumini mai rauni. Kaga anan sai kira al-mu'min al-qawi khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if. Anan sai yace wa ma ba'ufu su ba su yi raunin ba. Shi yasa motsa jini iya da muhimmanci ga maza da mata ga matasa ga wanda shekaru suka ja yana da fa'ida. Likitoci suka ce motsa jini physical exercise yana da so many medical benefits, health benefits. Daga ciki na farko suka ce da ikon Allah yana kare mutum daga heart diseases, cututtukan zuciya da yawa, mutumin da ke motsa jini Allah yana kare shi daga gare su. Na biyu yana iya taimakawa da taimakon Allah mutum ya avoiding type 2 diabetes. Diabetes shine cutar shuga ko type 2. Motsa jini da ikon Allah yana zama sadadin ba za ta kama mutum ba. Na uku motsa jini iya da muhimmanci da yake iya kare mutum da ikon Allah daga cutar kansa. Na huɗu motsa jini yana sa brain function, yana taimakawa kwakwalwar mutum ta riƙa aiki sosai, ya zama in kai karatu ya zauna, in kai hadda ta zauna, in kai kaza ya zauna. Mun samu fa'ida nawa? Guda huɗu. Na biyar yana sa bones ɗinka ƙasusuwa su zama very strong. Na shida yana taimaka maka wajen controlling weight naka, nauyinka, saboda akwai nauyin da bai dace ka wuce ba kula da tsawonka. Wani za ka ga a ka'ida bai wuce 80 kg ya kai 120. In kana motsa jini da ikon Allah, Allah zai kare ka daga wannan, kuma za ka ga weight ɗinka kana iya manage ɗinsa. Shi yasa a kullum duk ƙarancin lokaci, duk ƙarancin lokaci mu rika fita dan physical exercise, ko a ɗakinka ko a gidanka, ko ka dan je gym ka dan yi, yana da muhimmanci. Ko dan gudu in ka samu dama ka dan yi gwargwadon shekarun ka, wani ba sai ya yi gudun ba, ya dan yi tsauri a tafiya minti 30, minti 40, akalla kwana 5 a sati, yana da muhimmanci. Duk ƙarancin lokaci kada ka ba wa kanka kasa da minti 150 a cikin duk sati don ka motsa jini. Yana da matukar muhimmanci. In kana motsa jini insha Allah za ka ga alkhairin haka da yawa, matuƙa da gaske. Mafhum?
Na'am.
Tayyib. Don haka wa ma ba'fu wa mastakanu. Wa mastakanu kuma shine me? Azzul. Wato ba su kaskantar da kansu gaba ga maƙiyansu ba. Shine ka san akwai bambanci tsakanin kaskantar da kai na addini, shine humility, shine tawali'u, da kuma kaskantar da kai na fadayin duniya, ko kuma tsoron wanda bai dace a ji tsoronsa ba. Akwai irin kaskantar da kai da bai da amfani kwata-kwata. Sai ka ga mutum wai dan Daudu ne, wai yayi kuɗi, amma sai ga mutane suna jin su ana gaishe shi ana haka, kuma fa dan Daudu ne. To a wurin me ya buƙatar yin tawali'u? Ai in kai tawali'u a wurin da shari'a ba da ce a nuna tawali'u humility ba, to ai ka walakan ta da kanka. Akwai wurin tawali'u, akwai inda ba a tawali'u, akwai inda in ka je sai ka samu zuwa ka nuna kai ma kai. In ba ka ga sai kai mafadaici ne. Kana tawali'u ne a inda aka san darajar ka kanta da kanka. Inda ba a sani ba in kai ya zama kwadayi. Sai kai a inda ya dace, inda bai dace ba sai ka nuna kuma kana da mutunci. Kuma ya dace ka san kai wane ne gabanin ka san me za ka yi. Wanda ya haddace Qur'ani ko ya san addini, ai ya dace bai dace ya kaskantar da kansa akan komai na duniya ba, don Allah ya bashi abin da ya fi duniya. Duk wanda ke da haddan Qur'ani Allah ya masa kyautar da babu irinsa a duniya. To me za a baka da kai wannan? Babu shi. So ka kama mutuncin kanka, ba girman kai, babu isa. Amma dai ka gane Allah ya sa ka daga cikin hamalatul Qur'an, da ya gadar musu da littafi, za ta karkai abin da zai zama mutuncin ka. Mafhum shine wa ma ba'fu wa mastakanu. Kaga abubuwa uku Allah ya kore musu: raunin zuciya, raunin jiki, rashin kaskantar da kai a inda bai dace a kaskantar ba. Wannan kuma yake ƙara bayyana mana cewa a duk abin da muka dogara ga Allah kar mu yi rauni a cikinsa. Kuma ka kula ga wannan, akwai muhimmin skill, wato ƙwarewa da ke da muhimmanci, shi ma yanzu ga matasa da duk wani wanda yake karatu ko sana'a ko yake kasuwanci ko kuma ya fito da wata sabuwar basira, shine a ka'ida na addini a rayuwar duniya kullum ya zama muna ba wa optimism muhimmanci akan me pessimism. Optimism shine ka rika believing cewa kowane abu mai iya yiwuwa ne in dai na alheri ne. Duk abin da na nema Allah zai iya bani. Duk wahalar abu yadda ake tsoro ba dai mutum na yi ba, to insha Allah ni ma zan yi. kasuwanci kaza duk da ake tsoro a ba dai wanda yayi ba to ni ma insha Allah zai a ka'ida optimism iya da muhimmanci shi yasa a ka'ida wasu sai su bi pessimism pessimism shine kaza ma daga an kawo ba sai ka duba kai worst case scenario kai wannan ba zai yi ba in je medicine a yanzu ga shi kuma daman ni yanzu ina da BP ma an ce ina da sugar ciwon sugar kuma in tafi na yi medicine ina mutum zai iya tun bai fara ba ya ce ba zai iya ba tun ba bai fara ba kuma ya ce shi ba zai iya ba ina aka taba haka shi yasa a ka'ida waɗanda ake cewa optimistic thinkers masu tunanin kowane abu sai sun yi kokari kuma sun san Allah zai ba su nasara su yi na farko a kasuwanci su suke nasara na biyu a shugabanci su suke nasara na uku a neman ilimi su suke nasara na huɗu a entrepreneurship su suke nasara na biyar a ƙirƙirar abu na technology a duniya su suke nasara saboda me saboda wanda suke da pessimistic thinking ko pessimistic thinker masu tunanin ba zai ba kana ka sai ta yana ba zai taba yi ba ina mutum a je za ta ga duniyar wata ina za a iya yin wannan wanda yayi jirgin sama inda tunaninsa sai a ce ba zai bane da ba ai jirgi ba da ba yi ba wanda ya internet da bai yi ba wanda ya mobile phone da bai yi ba shi yasa optimistic thinkers su suke canja duniya su suke yin nasara a rayuwa a shugabanci a ko menene duk wahalar abu duk lalacewar sa kar ka ce ba zai yi ba ka dogara ga Allah kai kokari yanzu misali ko a nan duniya mu dauka yanzu inda shugabannin kasar United Arab Emirates inda muke cewa Dubai inda su pessimistic thinkers ne da kafa ta zaba abinda ta zama shekara 40 a nan ba kawai sahara ne ba ma mai sha'awar zuwa yau duk inda ka zaga ture a duniya ana son zuwa Dubai amma me ya tsare su shine taken su din suna abu sai su ce nothing is impossible wato a duk shinarin su babu abinda ba zai ba sai an gwada in dai ba Allah ne ya ce ba zai yi ba to babu abinda ba zai yi ba nothing is impossible sai su ce impossible means I am possible ai in ka ce impossible me farkon letters biyu I am to in ka ce kace ga I ga M ga possible ya zama I am possible so impossible din ma da kansa cewa I am possible shi ma da kansa haka ya fara to me yasa kace impossible shi ma da kansa ya ce I am possible
na gane
to shine tunanin yanzu irin vision na Saudi Arabia ruqya 2030 da suke da shi in kaga abin da suke zaka sha mamaki a nan gaba shekara shi da zaka sha mamaki abin da Saudi zaka zama yanzu fa akan kawai area ne na artificial intelligence suka yi investing $40 billion dan bangare ɗaya ne na technology ya fi budget din Najeriya a 2024 dan artificial intelligence ba farkon ilimi ko kiwon lafiya ba AI kawai $40 billion kuma suna buƙatar zama na ɗaya a duniya me wannan yake nuna maka shine mu zama optimistic thinker ka zama optimistic person kar ka taba zama pessimistic person ka zama optimistic a inda ake zama pessimistic thinker shine in zaka saba Allah sai ka tuna akwai azaba a lahira in zaka bi Allah sai ka zama optimistic thinker shine ka zama bainal khawf wal raja sai ka riga hada biyu amma a duniya kar ka kore abu da cewa ba zai iya yiwuwa ba kuma da wannan annabawa suka yi nasara da wannan mutane da yawa suka yi nasara inda misali Nelson Mandela ya zama pessimistic thinker da bai kawo juyin juyi hali da ya ba a kasar South Africa amma da kansa yake cewa I am very optimistic about the future yace tafiya da nake shine ina kallon rana a sama kuma ina jefa kafata gaba bana kallon baya zan daga kai na kalli sama kuma na yi tafiya gaba da haka yi nasara Muhammad Ali Marigayi da ya tashi a America wanda ya rasu wajen 2015-2016 the boxing master the ring master inda abubuwan da ya yi a America bai zama optimistic ba da ba zai iya yi ba an kwace bel ɗinsa aka kore shi aka san aka ɗaure shi ya tsaya tsayuwar daka akan sai ya ƙara launin baƙar fata kuma sai ya bayyana addininsa babu wahalar da bai sha America ba yayi dauki kes har Supreme Court yayi wuya so shi yasa duk wani baƙar fata yau dake samun dama Amerika ya tsarara babu kokonto akwai gudumawa marigayi Muhammad Ali. Inda cewa ni kadai ne ba zan tunkari kasar nan ba da bai canja ba. Ko kai kadai ne din manufarka da ta akan abin da ka sa gaba Allah yana taimakon ka. Shi yasa yana da matukar muhimmanci. Shi yasa shi soft skill ne. Optimism soft skill ne dake da matukar muhimmanci. Da shi Warren Buffett nasara yace dukkan nasara ta shine most successful modern investor a cikin history, a yanzu modern history a America yake. Yace success din sa ya same shi dalilin optimism. Optimism shine noun din, optimistic ya zama adjective. Wannan shi ya taimaka zuwa ga nasara. Kuma har annabawa ai haka suke yi. Duba lokacin da Fir'auna ya biyo annabi Musa zai halaka da shi me bai bai na fa'adba'uhum.
فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين.
جزاكم الله خيرا. مدوبة فأتبعوهم مشركين. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى أقوي درسي نقو يو أوبتيميزم cewa ba abin da ba zai yi ba, in dai ba Allah ne ce ba zai yi ba a rayuwa zai zama surtu shu'ara aya ta harsun fa'adba'uhum tasattir fa'adba'uhum mushrikin. Fir'auna da madda sojojinsa mutum miliyan 1,200 suka biyo annabi Musa daga isin mutane da kuma gaba ga Musa ruwa ne. Lokacin Allah ya ce falamma tara aljam'an, lokacin da annabi Musa ya juya ga Fir'auna ya biyo shi da jama'a, kana ashabu Musa mutane Musa suka ce inna la mudrakuna mun shiga uku ai sun riske mu an yi an gama. Shine pessimism din kenan, ai mun gama mun tata aiki. Sai ya ce me
kalla
aya ta 62 sai ya ce kalla illa ma iya rabbi sayahdi, ai Allah na iya tare da ni, me yasa kuke za a ci nasara a kuma ba za a yi ba. Kuma daga ƙarshe Allah ya raba ruwan ya tseratar da Musa ya halakar da Fir'auna da mutum soja akalla miliyan 1,200 a cikin ruwa. Wannan fa shine to haka ya dace matasa mu zama mai nasara. Kana matashi a karatu nothing is impossible. Za ka iya karanta komai, kai excelle, Allah ya taimake ka. Kai karatun addini, kai karatun zamani. In kasuwa ka shiga, kar ka zauna kana burin kawai ka zama wani dan karamin Allahji Algorku, Allahji Falalu. A'a, ka riga burin zaman Allahji Ali Kwadangote, a'a buwa. In ka dan yi buwa sai ka ce ni yanzu kawai Elon Musk ma nake so na zama. Ba Allah kake roko ba? Kuma sai ne kadan karamin mataki kana roƙon Allah ai ka zama gogaggen dan kasuwa mai tsaftataccen kudi a bangaren inganci, mai kazanin kudi a yawa, ba haka sabai suka yi ba? Inda su sayyidina Usman, su sayyidina Abubakar talakawa ne yake yanzu ake kuma bi lahi addini Saudiya kaje ba da kudi suke addinin ba, in ba kudin za su iya yi ne aikin hajji yanzu ka dauki ka sakala ka aka ce mu shirya aikin hajji za mu yi ne. Yanzu wannan aikin hajji da ake a ce za a nemi taimako yadda muke a Najeriya za mu yi fasta aikin hajji a ce ana yi ta za a yi. In kirkira za ka yi a ko me kake a sana'a ne kar ka zama wai kana tunanin kaza ba zai yi ba. Matasa mu tashi da gaske, mu daina kin wai mu daina zuwa jami'a wai muna neman course mai sauki. Babbar matsala ce. Karka da ba wai sauki ake ne ba, ka duba mai kake da interest kuma menene za ka taimaki al'umma kuma duniya take bukatar su a yanzu ko nan gaba. Amma da yawa sai mutum ya ce ni sauki nake bukata, ba haka ake yi ba. Babu wani abun da za ka nemi taimakon Allah da Allah ba zai taimake ka a kansa ba. So don haka mu zama optimistic thinkers, mu zama optimistic persons, ya zama dukkan tunaninmu ba mu cewa wai abu ba zai yi ba. Akwai misalai da dama ko a Najeriya a harkar karatun addini a kowanne da suka gama tarihi ka san kawai optimism Allah ya sa ya kai su ga nasara saboda wahalan da suka shiga ciki. Yanzu dauki dan kwallo kanun wanko lokacin da ya samu heart problem, inda ya biye wa tunanin ba zai iya ba zai koma ya kwallo, har likitoci suka ce ba zai iya yi ba, amma bayan nan fa ya koma har san da ya retire. Kuma in banda wannan karin da aka samu dan Najeriya ya samu golden boot na African Player of the Year, yaushe rabon mu da shi? Ba kusancin zamaninsa ba ne? Amma lokacin da ya samu hard problem ce masa aka yi ba abin da zai iya yi.
ba zai iya yin komai ba, amma shi yadda ne zai iya yi. So matukar ba Allah ne ce kaza ba zai yi ba, ka yi tilitin kalmar impossible a duk shinarinsa, ka yi shiri ka nemi taimakon Allah duk abin da ka sa a gaske ga yadda Allah zai taimake ka. Akwai misalai da dama irin waɗannan. Allah ta'ala ki samu wanye lafiya. Wallahu yuhibbu sabirina, Allah yace yana son mutane masu hakuri. Da wannan sai ga na wallahu yuhibbu sabirina, wannan ne kadai a Qur'ani. Kuma mu yi kokarin duk inda Allah ya kira siffar waɗanda yake so, to mu yi kokarin shiga ciki, don waɗanda Allah ta'ala yake so su ne suke yin nasara a duniya da lahira, ba waɗanda Allah baya so ba. Kuma alamar Allah yana son mutum a duniya a yanzu ya ake ganewa, ya ake gane alamar wanda Allah yake so, wanda ake ƙauna, shi ne sai Allah ya sanya talakawa su so shi. In kaga talaka na son mutum, alamar Allah yana ƙaunar sa ne. Ba mu misali.
Innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda.
Wannan suratul Maryam aya ta 96, Allah yace wanda suka yi imani da aiki na ƙwarai, mai rahama zai sanya ƙaunarsu a zukatan mutane. Fiyayyen halitta yace idan Allah ya so mutum sai ya kira Jibril ya ce ina son wane, ka so shi. In Jibril ya so shi sai ya ɗauko son, sai ya sanya a zukatan bayin Allah, kamar da hadisi yake Sahihu Muslim hadisi na 1640. So ana gane alamar son mutum, daga talakawa na son mutum don Allah, don Allah, to alamar Allah yana son sa ne. Allah ya samu a cikin bayin da yake so yake kauna. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wallahu ta'ala a'lam.